Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu, muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Ga sahabo ɗin da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren yarjejeniyar da suka cimma da Amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a Siriya, amma ya bayyana shakkukan Amurkan yana mai cewa hukumomi a Washington sun fara bauɗewa kan kiran da su da kansu suka yi cewa gudanar da aikin a bayyane. Mr. Putin ya bayyana haka lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara daga Kyrgyzstan. Ya ce sai ta yi Amurkan tana son ‘yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin Siriya su ci gaba da zama cikin damara. Ya ƙara da cewa Amurkan ba za ta iya rabe ‘yan tawaye na gari daga ɓangaren ‘yan adawa daga waɗanda ya kira rabin waɗanda ɓata gari ne da kuma ‘yan ta’adda. A makon jiya ne ƙasashen biyu, wato Amurka da Rasha, suka bayyana cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin da ake a Siriya, wanda zai fara aiki ranar Litinin da ta gabata, wato ranar Sallah, saboda haka ya bude damar a rinƙa kai kayan agaji. Sakamakon wata fashewar bam irin haɗin gida hukumomi a unguwar da ake kira Seaside Park a jihar New Jersey nan Amurka sun ɗage gudun ya da ƙanin wani na tsawon kilomita 5 da aka shirya za a yi yau da safe a yankin wadda ake yi da zumar tara kuɗi domin tallafawa sojoji. An boye bam ɗin ne cikin wata kwandon shara, babu wadda ya jikkata sakamakon fashewar. Duk da haka jami'an tsaro suna bincike ko da akwai ƙarin wasu abubuwan fashewar, kuma rahotanni sun ce an gano aƙalla ɗaya wadda bai tashi ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce an jinkirta fara tsere, kuma an gaya wa mutane su ƙauracewa wurin baki ɗaya domin an gano wata jaka a wurin da babu mai ita. Kamar yadda bayanai a shafin Facebook na ofishin mai gabatar da ƙara a ƙaramar hukumar Ocean ya ce jami'an hukumar FBI da ATF da jami'an 'yan sanda na jihar New Jersey, sashen kula da hare-haren bama-bamai, suna taimakawa jami'an yankin kan wannan lamari. A halin da ake ciki kuma, wani ɗan bindiga wadda ake zargi yana cike da haushin jami'an tsaro ya kashe wata mace, ya kuma jikkata 'yan sanda biyu waɗanda suke aiki tare da birnin Philadelphia da wasu farar hula uku kamin 'yan sanda suka harbe sa kashe shi har lahira. Bayan shekaru 5 yana bayyana shakkukan inda aka haifi shugaban Amurka Barack Obama, ɗan takarar shugabancin na Amurka Donald Trump ya ce yanzu dai an haifi Barack Obama ne a nan Amurka. Shekara ta 2011 ɗan takarar na jam'iyyar Republican ya zama jagoran wata haɗaka da ke igirari ba tare da shaida ba cewa an haifi Mr. Obama a ƙetare. Tun sannan Trump yake yake fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya Juma'a da ya kawo ƙarshen wannan magana. A wani gangamin siyasa da ya ji a nan birnin Washington, Trump ya zargi abokiyar takararsa Hillary Clinton a zaman wacce ta fara yaɗa wannan magana lokacin da ta yi takara da Obama a shekara ta 2008, amma binciken da kafofin yaɗa labarai da yawa suka yi ba su ga wata shaida da za ta gaskanta wannan zargi ba. Hillary ita ma a jawabi da ta yi ga wani taro na mata baƙar fata a nan birnin Washington jiya ta ce shekaru 5 Trump ya jagoranci wannan al'amari, saboda haka wani yunkuri da yake yanzu ba zai samu nasara ba. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. A Jamus, gungun mutane ne suka fito suna zanga-zanga a manyan biranen kasar yau Asabar domin nuna adawa da yarjejeniyar cinikayya da ƙungiyar tarayyar Turai take so ta ƙulla da Amurka da kuma wata daban da ƙasar Canada. Masu adawa da yarjejeniyar da ake kira TPP da kuma wacce EU za ta ƙulla da Canada wacce ake kira CETA sun ce waɗannan yarjejeniyoyin za su yi zagon ƙasa ga tsarin mulkin demokuraɗiyya da gurɓata ingancin abinci da muhalli da kuma ƙa'idojin ƙwadago. A birnin Berlin masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da aka rubuta a dakatar da CETA da TTIP, kuma a daina fifita samun riba a kan jama'a. gamayar kungiyoyi da suke rajin domin kare muhalli da kungiyoyin kwadago da jam'iyyun yan hamayya a kasar waɗanda su suka shirya zanga-zangar suka ce mutane akalla 320 ne suka fito domin zanga-zangar a biranen Berlin da Cologne da Frankfurt da Hamburg da Leipzig da Munich da kuma Stuttgart amma yan sanda sun ce yawan waɗanda suka fito ya kai 180 kuma suka ce an gudanar da zanga-zangar cikin lumana A Zimbabwe rundunar ƴan sandan ƙasar ta yi watsi da rahotannin cewa ta yi amfani da albarusai na ƙwarai wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnati a birnin Harare a sabar ɗin nan. Kamar yadda Sebastian Mohu ya aiko mana gamayyar jam'iyyun hamayya sun ce rundunar ƴan sandan ƙasar ta yi amfani da albarusai na ƙwarai wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna ƙyama kan shugaba Robert Mugabe wanda ya jikkata wasu. Ungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta lauyoyi ta tabbatar ta shafinta a Twitter cewa an damƙe waɗansu a wurin zanga-zangar. A baya-bayan nan dai Zimbabwe tana fuskantar ƙaruwar zanga-zanga tun cikin watan Yuli inda masu zanga-zangar suke kira ga shugaba Mugabe ya gyara tattalin arzikin ƙasar kuma ya mutunta 'yancin 'yan ƙasa.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC daga bakin Sahabo. Ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya babu wani tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da tsintsiya madaurin ki daya.
Musa ya raba da Imo ba mu rabe ba.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani. Musa ya raba da Imo ba mu rabe ba.
A makon jiya mun fara gabatar muku da tattaunawa akan yadda wasu shugabannin al'umma suke amfani da kalaman batanci domin tada zaune tsaye. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da Pastor Simon mataimakin director da Malam Yunusa Ado mataimakin director shi ma a ma'aikatar harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar Bauchi da ambassador Aminu Garba Sidi mai kula da harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmi da Krista. To a ci gaba da wannan tattaunawa ga abinda ambassador Aminu Garba Sidi ya ce.
A da baya addinin kawai ake akwai tsoron Allah akwai kuma bin ka'idan ita addinin amma tafiya sai zamana malaman addinan sun karkace da kwadayi na abin duniya sai zamana kuma duniyan kanta ta karkata da yaya za a nemi akalan masu addini a yi amfani da su a farak al'umma a juya musu akala don yadda su suke so su to wannan abin shi ya jawo taɓarɓarewar lamari da imani da kuma addinin kansa ya zamana kuma aka samu kan addinan da shugabannin addinan sai yadda aka yi da su sun san gaskiyan abin sai a samu mutane wanda za su karkace don su bi al'amarin da yadda duniya ake so ba yadda Allah ya tsara shi ba
to kun ji dai abin da shi Malam Aminu Sidi ya ce me za ka ce
lallai kamar yadda ambassador ya yi bayani akwai matukar bambanci tsakanin yadda zamantakewa yake a can baya da kuma yadda yake a yanzu saboda idan mutum ya la'akari da abubuwan da yake faruwa a yanzu ana samun sabani kuma yakan zo ta fuska biyu ko sabani na cikin gida sai ka ga addini ɗaya ne amma tsakanin sabanin fahimta tsakanin wannan kungiya da wannan sai ga ana samun sabani ko kuma sabani tsakanin mabiya addini mabambanta misali kamar ka ce musulunci da krista sai ga ana samun sabani wanda akwai sabubba da yawa da suke jawo waɗannan sabani din mafi girma a cikin dalilai ko sabubba da suke jawo shine rashin tsoron Allah mabiya addini din da yawa sukan yi ne saboda wani manufa na duniya amma da suna bi ne saboda Allah da za a bi karantarwa na addini Allah ya riga ya ce mana walau sha'a rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahida da Allah ya so da ya sa al'umma sun zama duk abu guda al'umma guda addini daya kabila daya to ya ganmu yace wala ya zaluna muktalifin ba za ku gushe ba kuna sabani ko sabani na cikin gida kamar yadda na faɗa ko kuma sabani na bambancin addini don haka daga cikin sabubba din shine kamar yadda ya faɗa na farko rashin tsoron Allah wasu kuma suna amfani da kokarin su na neman shugabanci sai su kawo rikicin addini su sa a ciki misali kaman da da samu ɗan takara biyu sun tsaya ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba sai wani ya amfani da addinin shi ya tunzura magoya bayan shi domin da sunan addini alhali abinda yake neman nan ba magana addini yake ba wasu kuma ba ma magana abin nan magana neman abin duniya ne sai kaga ga tanadin da abinda addini ya faɗa a shari'a sai kaga mutun ya fandare ya zo da wani fatawa na daban wanda ya saba wa karantarwan addini domin ya cimma wani manufan shi so waɗannan suna daga cikin manya-manyan sabubba da ke jawo sabani wanda sabanin yakan jawo illoli da yawa har a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ma a rabu da ma addinin gaba ɗaya
to fasto idan na zo gare ka shi ambasada CD ya ce addinin ma ba a yin sa yanda ya kamata kaman yanda kake gani da addini shin me zaka ce akai
wato kaman yadda suka fadi wani lokaci in ka duba a da yadda ake yin addinin muri mu fara daga kan su malaman addinin zaka samu a da kafin mutum a ce masa wannan fasto ne wannan malamin addini ne yana da masaniya yana da sani akan wannan addini ya kuma san zamantakewa ya san kuma yadda zai to amma sai tafiya ya kai wani tafiya sai zama na kan cewa wa'ansu sai suka yi amfani da irin wa'annan abubuwan sai zama saboda nima ina so ana ba ma wani mutunci ana mutunta shi to nima bari in shigo saboda mutunta ne to kaga in ka shigo da wannan tunanin zaka samu kan cewa abinda zaka aikata zai bambanta da abinda ka zo ba ka zo saboda addinin bane ko kuma koyarwa bane a ka zo ne saboda abinda zaka samu da kuma so ne zaka samu kaga da dai kenan na biyu kuma mutane da yawa suka zo su shiga gurin saboda yafi sauki a ce ai wani kaza liman ne wani kaza pastor ne so akwai wannan girman da ake baka so yawanci inda muke samu malamai da suke samu damuwa baka kai ba baka da sani baka da masaniya baka da wani ilimin da zaka yi amma kana so ka dauki wannan rigan ka daura so kaga duk lokacin da ka dauki wannan rigan ka daura ma kanka dole ne za ka samu tabargaza saboda akwai inda zaka sari aya daga tare kana gani kai magana me yasa za a ce akwai kudi because wa'ansu kamar yadda muka faɗa wani lokaci muka ce waye kira ka ka gane waye kira ka a cikin wannan abin da kake yi din kai ka kira kanka ne ko kuma ubangiji Allah ne ya kira ka domin kai wannan so ka gani in kai ne ka kira kanka ka zo ne don muradin kanka kuma ka samu so kaga abinda zaka yi zaka gaya ma mutane ne abinda kunnen su yake so ya ji abinda kai kake so ka faɗa musu to ta haka ne sai ka samu akwai zamantakewa wani abu kuma shine mun manta da inda muka fito akwai mantawa da ina ne na fito in na san kan cewa yau ni krista ne kuma ni watakila ba fulani ne ina da ɗan uwa fulani wa'inda musulmai ne kaga duk lokacin da zan yi magana ko kuma zan faɗi wani abu ina da zamanta kan cewa ni ma ina da ɗan uwa a wa'innan guraren kaga ne so kaga zamantakewa zai zama kan cewa ba zan ɗauki wa'innan abubuwan buɗa shi ba so yawanci irin wa'innan saɓanin ra'ayi da aka kawo ɗin mutane ne suke kawo shi artificially domin su cimma muradin zuciyarsu amma in ka duba addini baya ciki in ka je wasu kafashe zaka samu ana zama krista kamar yadda muke magana anan a da muna tafiya yawo tare ba zaka bambanta mu ba a garin nan lokacin krismas zamu je mu yi lokacin sallah zamu je mu yi muna tafiya muna yin duk abubuwa tare amma me ya faru yanzu saboda sani da kuma abin karamin sani bisa ga wannan abubuwan shine yake ja mana wannan abu to kuma duk abin in muka duba shi sai mu gani yal aka babu tsoron Allah a cikin abun tunda ba ka zo da tsoron Allah bane ka zo ne domin ka cimma muradin kanka so damuwanka shine muradin kanka so tunda babu tsoron Allah nan dole ko za samu wannan tabargaza
to alarama ko kuma sheik ne wanda yawa to kaman menene zaka ce gashi dai kaji bayanin da shi fasoyi
to alhamdulillah addinin musulunci ya karantar da mu idan ma mutun yana so yayi da'awa ne ma wanda ba addini shi yake ba domin ya karbi addini ai Allah ya riga ya gaya mana hanyar da zamu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyar da zamu bi Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Don haka in mutun zai wa'azi kyawawan misalai ya kamata ya gwada wanda wannan dabi'un shi shine zai gwada ma wanda ba addinin shi kyawun addinin har ya zo ya karbi addinin. Kuma Allah subhanahu wataala yayi mana hani mutun ya aibanta addinin wani ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani, wannan duk karantarwa musulunci ne. Kuma mun ga kyakkyawan misali a rayuwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka ya koma Madina, ai ya tadda Yahudawa da ake ce musu Banu Qurayza a garin Madina. Kuma a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gaisa da su, yakan musu sallama, yakan ba su kyauta, yakan ziyarce su idan ya ji wani bai da lafiya, yakan yi yayi mu'amaloli da yawa da su. Har ma musulunci saboda kyawawan misalai ya ba da dama musulmi ya aure wanda ba musulma ba, ahlul kitab, saboda su ma mutane ne wanda Allah ya ba su littafi da irin shari'a irin nasu. To amma daga ƙarshe sai aka zo ana samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, wanda mutane ne suke barin shi karantarwan addini shi bai canja ba, masu addinin ne in suka bar karantarwan sai kaga dabi'un su ya canja.
Abinda ya sauka kenan a wannan fili a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya madaurin ki daya. A tuna fa, zaman lafiya shike kawo ci gaban ƙasa. A huta lafiya.
To yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim ka Almasi Garba.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Idin babbar sallah shugaba Buhari ya nuna farin ciki da cewa damuna ta yi albarka da ya amfani da damar wajen nana ta yaki da almundahana.
Duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana, za a ce ya maido, in bai maido kun ba a san yadda za a yi dashi.
Patience Jonathan ta shigar da karar neman sako kudin ta dala miliyan 15 da hukumar EFCC ta rike, da nuna kudin na biyan magani ne a ketare. Kungiyar Serap ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta gurfanar da Patience gaban kotu don tuhumar almundahana. Abubakar Abdulsalam mai yaki da cin hanci ne.
Duk wanda aka same shi yana da wani tuhuma kan dukiyar jama'a, to dole a tabbo shi.
An sauko Arfa Alhazan Najeriya na shirin dawowa gida. Shugaban hukumar Alhazan Barista Abdullahi Mukhtar ya ce an samu nasarar da ta shallake ta bara, kama daga visa har zuwa masaukan alfarma a Madina.
Allahumma ya imada man la imada la.
Amir Suleiman ke jagorantar addu'a ga Najeriya a tantunan muna. Hutun Justice Adeniyi ya sanya kanar sambo da suki shigowa babbar kotun tarayyar Najeriya ba tare da cigaba da shari'arsa ba. Allah ya wakilin Yamman Kano Tijjani Sanusi rasuwa. Haka nan Allah ya wa kanin sarkin Gombe Maina Umar rasuwa. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba Sarkin Kagoro a jihar Kaduna, Malam Dr. Ɗanladi Gwamna Awan, da kuma mai martaba Sarkin Jama'a a jihar ta Kadunan, Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu. Ga mai martaba Sarkin Kagoro.
Ni ne Sarkin Kagoro nake wannan jawabi. Ya yanzu arewa muna nan sai fada da junanmu muke, wannan abin da zai taimake mu ba in ga mun yadda mu hada kai. Addini na kowa ne. Allah yana so mu zama Kirista da dukkan duniya ma ya maidaita Kirista. Yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da kasan nan duniya ma gaba dayanta, amma bai haka ba. Mu kaunaci juna, mu abin da mun ga ya yi mana kyau, amma ba wai wanda zai sa mu nufa laifi ba. Yadda ya kamata kenan mu zauna tare da junanmu, a dauki addini domin wannan ba addini na ba ne, ba na so shi, to ba shi da kyau. Ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addininsa suka ce masa, kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna. Ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so, domin shi ne babban abu. A kudanci suna da addini, amma in ka je ka kar da su ta tar gida guda, mutum yana da mata uku, kila biyu Kirista ne, ɗaya musulmi, ko kuma biyu musulma ce kuma ɗaya Kirista ne. ‘Ya’yan kuma ta ga wasu suna Kirista, wasu suna musulunci, amma suna nan zaman lafiya a gidansu, ba abin da ya dame su kamar mu a nan arewa a'a in kuma wannan saboda rashin ilimi ne da muke da shi to ya kamata mu sa yaya mu a makarantu makarantan addini yana nan ka koyi Quran ka koyi Christianity amma makarantan da za ta sa ka san abin da tsoron duniya take ciki babu ne wanda za ka yi wanda zai hada da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi suna raina Allah Allah kuma ya canja yare ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su yi abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkatai muna da abin mu barkatai ko a ban shi ya ce na shi mun dai ba a kakkare doka ba ba kakkare dokan gwamnati ba in an ce rage dokan gwamnati wannan kuma laifi ne kuma yanda za ka kakkare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama ko wannan kai na zubin kanshi so abubuwan nan su ne kawai da samu zauna lafiya arewa mu duka mu daya ne jini daya ne Allah ya mutum daya ne sai da hanyoyi daban-daban a fuska da mu gane junan mu ko kuma wani ya zama kato ne wani kuma da jere ne wani dogo ne wani kuma duniya da jiki wani ba shi da jiki wannan kuma Allah ne ya yi wannan arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ra zaman lafiya yanzu shine wannan kwadin abubuwan duniya mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu
shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce
A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to ina daukan wannan daman cin na yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma kare kira gare su ku kare hada kan mu kamar yadda aka san arewa a da can to abubuwan yanzu sun so mu tabbatarewa to amma cikin ikon Allah a ɗan wannan lokutan ana samun hadin kai da kuma zaman lafiya Allah ya kara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan kasa tamu da kuma wannan yankin namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a hada kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali maganar makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantan boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe yanzu kaman kamfanoni railway da masana'antu duka arewa su gurguje to babu abin da zai gagara ni dai na kare kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo idan muka ji muka hada hankulan mu mu tura maganan bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zama uwan mu daya uban mu daya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasukan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai to duk ci gaban da aka samu a wannan kasa tamu yan arewan ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yankin namu na arewa ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin son juna domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da yake zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junan mu to wannan roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna dukan amana da kuma jin tsoron Allah na kira ga babban muriya da manyan arewan namu musamman General Yakubu Gawan General Abdulsalam Abubakar General Ibrahim Badamasu Babangira da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa da shi shugaba General Muhammadu Buhari da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamami wassalamu alaikum
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to yanzu kuma sai mu leka bangaren wasanni
wasanni a takaice Najeriya ta ƙara ɗagawa sama da mataki uku a jadawalin mafifitan ƙasashe a fagen tamaula a duniya. Jadawalin wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta fitar a watan nan ya nuna Najeriya wacce ta fuskanci kuma baya a 'yan watannin da suka gabata a yanzu ta koma ta 14 a nahiyar Afrika, wato matakin ƙasa ta 64 kenan a duniya. Kasar Ivory Coast ce ta daya a nahiyar Afrika, yayin da masu binta a jerin mafifitan ƙasashe 10 a nahiyar ta Afrika suka hada da Algeria da Tunisia da Senegal da Ghana da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Masar da Congo da Mali da kuma Morocco. A matakin duniya kuma har yanzu kasar Argentina ce ta daya, Belgium ta biyu, yayin da zakarun duniya wato Jamus take ta uku. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Lyon ta ƙasar Faransa ta janye daga ƙudurinta na sayan ɗan wasan gaba na ƙasar Togo Emmanuel Adebayo sakamakon zuwan sa a makare da kuma buƙatar da yake da ita na bugawa ƙasar sa wasa a gasar cin kofin nahiyar Afrika a baɗi. Bayan ƙarewar kwantiragin sa a Crystal Palace, Adebayo ya tattauna da mai horar da 'yan wasan na Lyon Bruno Genesio, to amma kuma ba su sami cimma daidaito ba. Ƙungiyar ta ce Adebayo, wanda bai cancanci buga kashin farko na gasar zakarun Turai ba, ya iso ne jiya Juma'a a makare kuma buƙatar da yake da ita na bugawa ƙasar sa wasa na nufin rashin sa a ƙungiyar na tsawon wata ɗaya zuwa biyu, wanda ba za ta iya lamin cewa haka ba. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila Antonio Conte ya ce ya zama wajibi 'yan wasan ƙungiyar su sake lale idan har suna buƙatar kasancewa a rukunin zaratan ƙungiyoyi. Conte na bayyana bacin ransa ne akan kashin farko da ƙungiyar ta sha a ƙarƙashin jagorancinsa, inda wasansu na gasar Premier Liverpool ta doke Chelsea ɗin da ci 2-1 jiya Juma'a. Kasar Brazil ta sake dawo da ɗan wasan tsakiya na Chelsea Oscar da kuma ɗan wasan baya na ƙungiyar PSG Thiago Silva a jerin 'yan wasanta da za su fafata a wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga a wata mai zuwa. Tsohon kocin kasar Dunga ya jefa 'yan wasan a kwandon shara na tsawon lokaci har sai a yanzu da sabon kocin kasar Adeno Bachi ya dawo da su. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ta sai kuma mu koma ga ɗan'uwan namu ya bamu labarai amma a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana ci gaba da mutunta ɓangaren ta a yarjejeniyar da suka cimma da Amurka kan tsagaita wuta a kan rikicin da ake a Siriya, amma ya bayyana shakkukan Amurkan yana mai cewa hukumomi a Washington sun fara bauɗewa kan kira da su da kansu suka yi cewa a gudanar da wannan al'amari cikin a bayyane. Mr. Putin, wadda ya bayyana haka lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara da ya kai ƙasar Kyrgyzstan, ya ce sai ta yi Amurkan tana son 'yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin Bashar al-Assad su ci gaba da kasancewa cikin ɗamara. Sakamakon fashewar bam irin wadda aka haɗa a gida hukumomi a unguwar da ake kira Seaside Park a jihar New Jersey nan Amurka sun ɗage gudun da aka shirya na tsere a wani na tsawon kilomita 5 da aka shirya za a yi yau Asabar da safe, wadda ake yi da zimmar tara kuɗi domin tallafa wa sojoji. An ɓoye bam ɗin ne cikin kwandon shara. Babu wanda ya jikkata sakamakon fashewar, duk da haka jami'an tsaro suna bincike ko da akwai ƙarin wasu abubuwan fashewar, kuma rahotanni sun ce an gano aƙalla ɗaya wadda bai tashi ba. Bayan shekaru 5 yana bayyana shakkukan inda aka haifi shugaba Barack Obama, ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya ce yanzu fa an haifi Barack Obama ne a nan Amurka, iyakar magana kenan. A shekara ta 2011 ne ɗan takara na jam'iyyar Republican ɗin ya zama jagoran wata haɗaka da ke igirari ba tare da wata shaida ba cewa an haifi Obama a ƙetare. Tun sannan Trump ya ke fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya Juma'a da ya kawo ƙarshen surutan.
To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala, sai kuma sai Allah ya kai mu da safe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin wadda ta ba da umarni wato Siyan Girma da shi kanshi Sahabu da ya karanto mana labaran duniya da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.